sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An kashe mutane shida a jiya Juma'a a wata fashewa a wani wurin cin abinci a gabar tekun Mogadishu, wanda ke amsar bakoncin shugaban 'yan sandan Somalia da 'yan majalisar dokokin kasar, yayin da fashewar ta auku a cewar ma'aikatar ambulan ta kasa. Jami'an gwamnati sun kukuta daga wannan fashewar da ta tada gobara a cikin gidan, lamarin da ya sa hayaki ya turnuke sama, inda masu cin abincin suka tsere domin tsira da rayukansu. An samu wata fashewa a wurin cin abinci da ake ganin wani dan kunar bakin wake ne ya tayar da bam, amma ban mu tabbatar da musabbabin fashewar ba, inji jami'in dan sanda Muhammad Ali. Babban kwamishinan 'yan sandan yana cikin wurin cin abincin a lokacin fashewar, amma bai jikata ba kamar yadda babu wani dan majalisa a wurin da abin ya shafa, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP. 'Yan majalisar dokoki a kasar Nijar sun kada kuri'a a jiya Juma'a na amincewa da ɗaukar sojojin kasashen waje wurin yaƙi da masu ikirarin jihadi a kasar mai fama da talauci a yankin Sahel. Bayan muhawara ta sa'o'i da dama, 'yan majalisa 131 suka kada kuri'ar amincewa, yayin da 31 suka bayyana rashin amincewarsu. Wasu 'yan raji sun yi ta gangami a kan ƙin amincewa da kasancewar sojojin kasashen wajen da suka ɗauke su a matsayin 'yan mamaya masu barazana ga 'yancin ƙasa, sai dai sakamakon kuri'ar ya zo da shakku, ko da yake majalisar dokokin a birnin Yamai tana cike ne da abokan shugaba Muhammad Bazoum. A yaki da take yi da ƙungiyar Al-Qaida da mayakan jihadi masu alaka da ƙungiyar IS, Nijar da samun goyon bayan wasu kasashen yammacin duniya da suka hada da Amurka da Faransa, waɗanda suke da sansanonin soja a babban birnin ƙasar da kuma yankin Agadez da ke arewacin ƙasar. A jiya Juma'a, wata babbar tawagar manyan jami'an Amurka ta gana da shugaban ƙasar tsibirin Solomon Islands, inda ta yi gargaɗin cewa Washington za ta bayyana matuƙar damuwanta, kana za ta mai da martani ga dukkan wani mataki na kafa sansanin sojin China na dindindin a ƙasar da ke tsibirin yankin Pacific. Wata sanarwar fadar White House ta ce Prime Minister Solomon Islands Manasi Sugavare ya jaddada wa tawagar da ke ziyara a jagorancin jami'in kula da yankin Indo-Pacific a fadar White House Kate Campbell cewa babu wani sansanin soja, babu kasancewar soja na tsawon lokaci, haka zalika babu wani hasashen samun iko karkashin yarjejeniyar tsaro da aka kulla da kasar China. White House bata bayyana irin martani da Amurka za ta maida ba idan hakan ya faru nan gaba, amma matsayinta na zahiri ya nuna irin damuwar da take da ita, wadda ta kai ga tura tawagar Campbell zuwa kasar ta tsibiri a wannan makon. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. COVID-19 ita ce ta uku kan gaba wurin mace-mace a Amurka a shekaru biyu jere a cikin shekarar 2021, tare da karuwar mace-macen mutane masu yawan shekaru, kamar yadda wani binciken gwamnati ya nuna a jiya Juma'a. Cutar COVID-19 ita ce kan gaba ko kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane 460,513 a Amurka a bara, adadin da ya karu da kashi 20 cikin 100 idan ka kwatanta da shekarar 2020, a cewar bincike da cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta CDC ta gudanar. Masu binciken sun tantance kundin bayanan mutanen da suka mutu tsakanin mazauna Amurka daga watan Janairu zuwa Disamban bara. Sun kuma gano cewa a shekarar 2021 an samu mace-mace mafi yawa tun shekarar 2003, yayin da cutar zuciya da ta daji suke ci gaba da kasancewa ta farko da ta biyu. Mace-macen da ya bayi tsanani ban tsakanin yara masu shekaru 5 zuwa 14, kana lamarin ya yi kamari ne tsakanin masu shekaru 80 zuwa sama da haka, lamarin da ya daidai da na shekarar 2020.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
jama'a barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na abari ya huce
wadanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
lafiya
a lafiya kalau baba ya kake yani yo
wallahi lafiya kalau ya dan sanyin nan da ya dan bujuro mana
a masha Allah bai dai kai naku nan ne yo sanyi sosai ba amma mu alhamdulillah cikin azumin nan dai sai dai mu godiya Allah
gaskiya wallahi ya bada azumi ya dadi
a sosai ko baba
to Allah ya karba muna Allah ya karbi wa dubu
amin ya Allah amin ya Allah
kuma dalla to sarfilu me zaka iya cewa ya dauke maka hankali a cikin wannan makon da muke karewa
to baba abin da ya dauke kai dai har yanzu dai bai wuce halin tashin hankali da mutane yake ganin suna shiga ba a wato a kasar kiran cewa abin da ke faruwa a can shine dai da mutum yana ɗaya daga cikin abin da ke daukan hankali to da fatan Allah zai kawo mana zaman lafiya a duniya a ko ina ba ma duniya gaba duka Afirka Najeriya duka
haka dade
wato na lafiya
wato musamman kasashen mu kenan
musamman kwarai da gaske kwarai.
To Allah ƙara da wannan da kasashen mu.
Amin ya Allah, amin.
To Zarfilu, me kake da shi na wato sada zumunci na abu da kunce?
Baba, ina dauke da murnar daurin aure guda daya wanda murnar za ta je ne ga Mr. Paul Mashad da kuma iyalan Majid Audu Makulin waɗanda za su daura da ƴaƴansu Nakilin da kuma Luka a ranar Asabar 30 ga wannan watan na Afrilu da misalin karfe 11 na safe a majami'ar Ekwa da ke Afata, wato a can Jos Plata kenan. Sai mu ce Allah ya bada ikon zuwa ya kuma sa a yi lafiya, baba.
Amin summa amin.
Haka kuma baba, ina dauke da sakon ta'aziyya zuwa ga Alhaji Uba Alhassan da iyalansa bisa babbar rashin aminansa, wato Awal Musa Zakirin, tsohon sakataren kungiyar Kano Pilas wanda Allah ya warsuwa ranar Litinin da ta gabata a nan Kano. Allah ya ji kansa ya gafarta masa kuma kiran suna mutashin.
Amin sun amin.
Haka kuma muna mika sakon ga Alhaji Uba Alhassan da iyalan nasa bisa rasuwar wato babban wani iyalansa, kuma ni ce ɗaya daga cikin ƴan gidansu mai gadan sa Malam Isa wanda ya rasu a wannan makon. Allah Ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa.
Amin.
Kuma idan tamu ta zo, Allah ka sa mu cika da imani.
Amin summa amin. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Umar Faruk Muhammad Dikko, sakataren kungiyar malamai ta kasa reshen jihar Upper West kenan a Ghana, na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Hajara wanda Allah ya mata rasuwa a ranar Laraba a garin Bako. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Ibrahim Adamu Bebeji a Yalwa Kumasi, na rasuwar ɗansa Fuad wanda Allah ya masa rasuwa a Kano. To dukkanin su Allah ya bikan su ya gafarta musu da sauran magabata baki daya, mu kuma kyautata namu zuwa.
Amin ya rabbi.
Yanzu kuma bari mu shiga babinmu na gashe-gashe. Da farko bari mu mika gaisuwar sada zumunci na Abar Yahuce wanda ke cewa gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Dr. Sa'id Sani Badigo da Alhaji Adamu Sarki da Alhaji Yahya Muhammad Sangaru, wakilin Sangaru, da kuma Hajiya Asabe da Alhaji Haruna BBY da Hajiya Hawwa da Gauda mai tuwo bajoga da kuma dan adda maimai a taranka da daukacin ma'aikatan BOA Hausa mazanku da matanku sako daga Alhaji Sule na Yashi Bajoga da Alhaji Aruna Bibi Waitar Basuwa Gamawa
to gaba ɗayan su mun ji ko muna godiya baba kaisuwar abari ya huce ta fito daga Alhaji Bara Dada Kuririn jihar Yobe wanda yake yana gaida Alhaji Haruna Bibi Waitar Masuwa da Umar Fueba Gashiwa da Isa Lawan Girgir da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Mai Gari Adamu Sarkin Yamman Bolarin Gombe da Chundo Kwasa Mai Kaji Sangaru Alasana Fadalidi
amin
antumatar Baffa Haruna Bajoga da kuma masu gabatar da shirin a ƙarshe sai matata Hajiya Habiba da Hajiya Salamatu wato matan sa kenan ma dai ba matan
haka dai
to Alhaji Bura Dada ga sakon kaman isar
to madalla yanzu kuma sai gaisuwar abari ya huce da ta fito daga Mahmud Salu kauran Moda Zamfara yace da farko ina gaida daukacin ma'aikatan sashen Hausa na VOA sai kuma distinguished senator Sahabi Yau Kaura da mai martaba sarkin Kiyawa kauran Moda Malam Sadusi Muhammad Ahmad da Asha da Honorable Ubaidullah Yahaya Kaura DG Zafa da Malam Sani Hamza Kaura sakataren hukumar zakka da wakafi ta jihar Zamfara da Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Naziru Abubakar Sabo Gusau da M Baba Yusra Gusau da Falalu Aminu mai kujeru da Kabet bayan MTD kauran Namoda da Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa kauran Namoda da Malam Tsoho mai wankin hula kauran Namoda da Mubarak S Yaki Gusau da daukacin ƴan kungiyar muryar talaka reshin jihar Zamfara da fatan suna gudanar da ibadan azumi cikin koshin lafiya
to
gaishe su Mahmud Salu kauran Namoda Baba Abdul Samad
to masha Allah to baba ga wani sakon kuma wanda ya fito da kawuwa kashere gwalam na jihar Adamawa yace yana gaida ku masu gabatarwa wato da kai da antigris kenan sai Naziru Mai Rahama
da kai ba ki ya kake fidda kanka
da Sarkin Mata da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Mai Gari Adamu Sarkin Yamman Bolarin Gombe da Sunusu Solo Numa Race House Adamawa da Usman Osi da Ado Mai Dawa da Baban Gida Liman Tunnu da Juldi Mai Dawa Tunnu da Aishatu Muhammad Adam matar Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Zangina Kashere wato sakon nan da ya fito da kawuwa kashiyar gwalam na jihar Adamawa
to Sarfilu kaman yadda masu iya magana kan ce komin kirkin ka ba zaka iya gama kasuwa da gaisuwa ba
sai dai kai abinda zaka iya kenan
eh magadan kenan ai da bari in jire da wannan sakon da ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa dubun gaisuwa mai yawa zuwa ga masu gabatar da wannan shiri na abar ya huce daga Kabiru Janye Kware Sokoto a Najeriya to kani nan ma mun sha gaisuwa na masu gabatarwa da kai ma
masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah
to Sarfilu yau labarin da zan kawo maka wani labari ne wanda yake ne daure kai da ba a saba ji shi a gurin mu ba
to kamar ka san abin
irin namu ba
to kamar ka san abin da nake son ji kenan a daidai wannan lokacin wannan lokacin na labari shi ne dadin shigowa wannan shiri na abari ya huce ina
yawa
jama'a
to ka sakunni ka ji abin da ke zuwa wato wani irin wani bature ne aka tura su Afirka su je su yi aikin kwangila to aka tura shi ɗaya daga cikin je kasashenmu na yammacin Afirka ya je aiki to ka san kuma yanda kasashen turawa ba su wasa da kare
haka
saboda ana yi makare yanda ka san ana yi madan adam
to yanda ake kula da kare haka ake kula da mutum da abincinka da komai da rashin lafiya da asibiti kuma ake dan adam su ma karnuka da dabbobi aka na fahimta
yawa to ka san a wajajen mu ko wasu abubuwan ba a saba yi makare ba to shine wannan dan talikin ya zo cikin aiki ko me ya faru ka san ajali na ko ina
a yana ko ina
kwarai sai kawai ya wayi gari ga kare ya mutu
subhanallah
ya sha kukansa ya sha kukansa ya sha kukansa ya kira gida yace ai kare ka ya ambaci sunan kare kare ya mutu
yace sa iyalo
gida nan kuma a America aka sha kuka to yanzu za a yi makare janaiza yana neman inda zai kai masu ibada yi makarin nan addu'a aje a baistira aje a bisa
haka
sai kawai ya shigo gari sai yana tabbaya ina zai samu taron masu ibada ba a san ma abin da yake so ba sai aka duna mai wani wasu jama'a suna can suna ibadar su yana zuwa sai yace to ba komai bane karin sa ne kuma karin nan kusan amini yake gare shi
ya sha
karin ya mutu amma yana kokari yanda za a yi ayi makarin nan sutura a masa addu'a aje a bisa karin
na fahimta
sai kawai shi wanda ke limancin ibada sai kawai yace wannan ai wannan bai dace ba ya za me ka dauke mu kare zaka kawo mu yi masa sutura mu je mu bisa
wato kamar isgalanci shi a gurin sa
yana gani redin wayo sai kawai yace ka je can ka karasa gaba nan zaka je ka samu masu wanda ba su da abin da suke za su yi ma karinka addu'a su je su bisa Bature dai aka mai bayani Bature ya tashi yace to shike dan ya goge amma shi dan damuwar da yake da ita damuwar ita ce bai sani ba inda zai jin ko za su yadda su karbi dan dala 20,000 da ke akan akan karin wanda idan kai addu'a
wato dukiyar da aka saka
dukiyar da ke ajiye ma wanda zai yi bakare addu'a ya masa sutura
to ai labari bai canza kenan baba
shi kuma limami yana jin haka sai ya taba yace mene mutumin da ma zai tashi ta aka ce ai ga abin da yake cewa yace dan 20,000 da ke kai na dala sai yace dala za a yi bi da shi aka ce za a ba duk wanda ya bakare addu'a sai limamin yace to ku gaya mai mana ashe ya gaya mana karen na da ibada karen na ibada mai ibada ne mu kuma kare mai ibada muna masa kamar yadda muke ba mutum ne ke sa ya kawo 20,000 ayi makaren sallah kawai ayi makare addu'a aje a bisa kare
wato baba kudi mai canza lamari zaka ce malam dala mai canza lamari
dala
wato dala ta canza limami wato ya ce to ai karen yana da ibada saboda haka a kawo shi a masa ai to me zai rauke
ne a kawo shi a masa tunda kare bai ibada ne ai ba za a bar a kyale shi haka ba
da wannan
kudin habbikin
binnewa mai kyau ma za a yi in dai a wannan ya sha ado ikan da wannan dalolin
ai ba za a kyale a je da wannan gawa bai daraja a wani wuri a zo a bata riko yin sa kai dan kashi to ka ji da kare ya daraja 20,000 ya hau kai na dala
kwarai da gaske to ai ka san dabbobi suna da daraja akwai dabbobin da ake cewa sun mutu baba a kuma kasashe masu kasuwa irin wannan wani zai mutu yana da mage ko kare sai ya ce dukiyarsa to ya baiwa wannan karan yana da fa iyali da ƴan uwa da kuma amma sai ya ce dukiyarsa a sata a susun da za a kula da wannan kar ko kuma a ringa sata a susun da za a kula da karnuka amma baki daya
to amma wannan abun mamaki ne a ce liman ka koyi mutum kana ganin kana shugabantan jama'a wuri ibadarsu sai kawai dan dala 20,000
baba ai tunda kace dala kuma ai sai kai shiru da labarin ko
Allah
an zo gurin ai to Allah samu da shi
amin su ba mai malam Sarfilu daga malama Juli tana daga mana hannu a dan haka mun dakatar da shirin namu a nan a madadin
Sarfila Hashim Gumel.
Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. Da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawu lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.